بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا عبود وبرياغ الله سبحانه وتعالى ليساكي حتم ومن سافية لهدي شاءكم يكون هكذا ناجي شاءكم يكون ذي القاعدة shekara ta 1435 ta hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 7 ga watan 9 a shekara ta 2014 a lissafi miladiya. Kamar yadda muka saba a irin wannan safiya ta Lahadi, muna karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato tarihin rayuwarsa daga littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum na Malam Safi Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala. Makon da ya gabata mun karanta Ghazwatu Dhatir Riqa, kuma mun tsaya inda ya kare wannan magana yaki akan wannan ko magana akan wannan yaki, sannan zai lissafo mana saraya da suka auku wanda annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya tada su ya aika, wato tawaga ta yaki ko wani sako ko isar da wato wani lamari dai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya lissafa mana sariya har guda 8. To su za mu ji a yau, ko ina jin nan ne muka malam yake cewa na farko yace wa ba'da ruju'i min hadhihi al-ghazwa أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شوال سنة 70 من يوان وبعث في خلال ذلك عدة سرايا. أولا اللوكسي أشيكالا تبقي إندي هزوا واتن شوال دقا داو وسا دقا وانتن ياك إن ذات الرقاء تكومي تولا واتو توقع عددي ميو سيسي وهاك بعض تفاصيلها. Ga wasu daga cikin bayani daki-daki na waɗannan tawaga da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su, yace na farko sariyatu Ghalib ibn Abdullah al-Laythi ila Bani al-Mulawwah bi Qudayd. Sariya ta farko ita ce ta Ghalib dan Abdullah al-Laythi, wanda aka tura shi zuwa ga Bani al-Mulawwah a wani wuri da ake ce masa Qudayd. Qudayd wuri ne har yanzu yana nan da wannan sunan a wajen Makka. Mutum ya baro Madina, haka ake kiran shi har zuwa yau. Yace fi safar, a watan safar au rabi'in al-awwal, ko kuma gurgudan yadda suka saba, ko a watan rabi'in al-awwal ne. Yace kana banu al-mulawwah qad qatalu ashaba Bashir ibn Suwayd. Dama asali su wannan kabila ta Bani al-Mulawwah sun kashe abokan Bashir ibn Suwayd. Fa bu'ithat hadhihi as-sariya li akhdhi ath-tha'r, to shi yasa aka tura wannan tawaga domin ta karbo fansa ta rama abin da ake. Akhdhi ath-tha'r shine in an maka abu karama, dan tha'r akwai banci tsakanin athar da tha'r. Athar mun sani gurbi, tasiri. Sa'ar kuma shine ramuko, intiqami, in amma abu kai ma karama. Fashannau al-ghara, sai suka kai hari fil layli a cikin dare. Fa qatalu man qatalu, suka kashe wanda suka kashe. Wasaqu an-na'am, suka koro dabbobi, sune an-na'am to abin laquma. Wa taradahum jayshun kabirun min al-adu, garin haka wata runduna ta su waɗannan mayaka suka biyo su, shine ma'anar taradahum, suka biyo su suna neman su. Hatta idha qaruba min al-muslimin nazala matarun, har sai da suka kusa su cimma musulmi, sai Allah madauki ya zubo ruwan sama. Allah kuwa dangane da yadda yake taimakon bayinsa, musamman bayinsa in suna tare da shi, Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne dama akan komai. Sai ce faja'a saylun azimu, sai wani mamakon ruwa mai karfi ya zo. Hala bainal fariqaini, ya shiga tsakanin sojojin guda biyu ya hana waɗannan kafirai su cimma waɗannan musulmi wa najahal muslimun musulmi suka ci nasara a fi baqiyatil insahabi wajen sauran abin da ya rage musu na jan jiki da komowa gida insahabi shine ana yaki ka gudu ka koma gida tunda mun san sun riga sun samu abin da suka samu to amma tun daga mutarada ta zo shi yasa aka ambaci sauran abin da suka yi insahabi sun ja jikin su sun komo gida to a takaice dai wannan tafiya ta Ghalib ko ta waga ta Ghalib ibn Abdullah al-Laythi ta ci nasara ta ci maburinta ta kuma dawo gida lafiya tare da ganima sariya ta biyu ita ce sariyatu hisma hisma sunan wuri ne shi ma mun karanta shi a baya yace fi jumada al-thaniya sanata 70 a shekara ta 7 yace wa qad mada dhikruha fi makanati fi mukatabatil muluk a inda yayi magana muka karanta a baya wajen abin da shafi wasiqu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wa sarakuna yayi maganar wannan yaki duk da yake dai haka ya ambace ta abiran to nan ma ga ta nan dai abiran haka ya ambace sunan ba tare da ya faɗi tafasilin yadda abin ya gudana ba sariya ta uku ita ce sariyatu Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab ila turba ko turaba sariyar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu zuwa wani wuri ana ce masa turaba shi kuma a watan sha'ban a shekara ta 7 yace wa ma'ahu 30 rajulan an tura shi tare da mutum 30 kanu yasiruna al-layla wa yastakhfuna fi an-nahar suka dauki dabarar su yi tafiya cikin dare da rana kuma su buya tunda tafiya a sahara cikin rana an fi gano mutane cikin sauki za a hango su tunda babu wasu bishiyoyi da za su kare su yace wa atal khabaru ila hawazin wannan labari na wannan sariya ya zo zuwa kunnan kabilar hawazin faharabu sai suka gudu su waɗanda aka biyo din waja'a umaru har umar radiyallahu ta'ala anhu yazo ila mahallihim mahal jam'in mahalla mahalla shine unguwi hamlet kananan gidaje da suka taru a wurare a dan wani wuri to falam yalqa ahadan an ashi sayyidina umar yazo bai hadu da kowa ba ba kowa sai sun gudu fansara faraji'an ila almadinati haka ya koma zuwa madina kun ga dake nan shi wannan an fita an dawo ba a yaki ba as-sariyatu rabi'ah sariya ta hudu ita ce sariyatu bashir ibn sa'ad al-ansari ila bani murra binahiyati fadak wannan kuma sariyar ta bashir ibn sa'ad al-ansari zuwa ga kabilar bani murra su kuma a bangaren fadak fadak ne da muke magana akan ta yace fi sha'bana a watan sha'ban sanata 70 shi ma a wannan shekara dai ta 7 din fi 30 rajulun shi ma a cikin mutum 30 kharaja ilaihim wastaqa ash-sha'a wan-na'ama ya fita zuwa gare su ya koro ma'ana ya samu ganimar tumaki da awaki mun sani dai a lafazin ko a larabci in aka ce sha'atun jam'in sa shiyah ko ash-sha'a ana nufin tumaki da awaki baki daya suna ne da ya hada waɗannan bangarori guda biyu amma idan tumaki ake nufi su kadai ana ce musu abba'an awaki kuma al-ma'az amma dukkanin su sunan su ash-shiyahu ko ash-shah ko ash-sha'a kamar da ya kawo anan a wannan na'am kuma raquma yace thumma raja'a fa adrakahu at-talabu 'inda al-layl yace ya dawo har masu nema suka riske shi cikin dare faramauhum bin nabl ya harbe su da kibiya hatta faniya nabl bashir har sai da kibiyoyin shi bashir ibn sa'ad suka kare kakaf wa ashabihi shida mutanen sa su 30 din da aka hada tare da shi fa qutilu jami'an aka kashe su baki daya su musulmin kenan illa bashir sai shi bashir din shi kadai fa innahu urtuffa shi ko haka akai masa jinajina shine ma'anar urtuffa in ace amma mutun jinajina bai mutu ba amma ciwo yayi yawa a jikin sa shine ma'anar urtuffa gashi ma'ana ju'ila ko humila kai humila fil min al-ma'araka jarihan an dauko shi daga wurin yakin da raunuka da yawa to shine urtuffa aka dauko shi ila fadak asalin irtifa'i shine dauko mutun din da za a yi tare da a cikin ciwo ma'ana dauko shi in ciwo yayi masa yawa ba ainihin ciwon ba amma a dauko shi a cikin halin ciwon saboda fadin larabci kun ga duk waɗannan abubuwan komai da kalmar da guda ɗaya da zaka fade ta ma'ana dai aka dauko shi cikin raunuka aka dawo da shi ƙauyen fadak yace fa aqama inda yahud ya tsaya nan a wurin yahudawa hatta bari at jirahuhu har ciwon sa ya warke anan malamai suka tattauna akan shin wannan zace ya zama bayan khaybar ne ko kafin khaybar zahirin magana bayan khaybar ne tunda waɗannan wanda suke wannan wuri lokacin ba kore su akai ba su mutanen fadak kuma kuma ta ba sun miƙa wuya sannan kuma aka karbi dukiyar su ganima sannan filin da suke zaune wannan gona da ake ce ma fadak ko gonaki da ake ce ma fadak suka ce suka yi dijiniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su rika aikin noman kuma za a rika raba abinda aka samu na zalla ko kuma kayan amfanin gona da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka yi da mutanen Khaybar yace faraja ila almadinati sannan sai Bashir ibn Sa'ad ya dawo Madina wannan sariyar kenan sariya ta biyar kuma sariyatu Ghalib ibn Abdullah al-Laythi har yanzu dai yace fi Ramadan an sake tura shi wannan Ghalib ibn Abdullah al-Laythi a watan Ramadan sanata 70 a shekara ta 7 shi kuma zuwa gawa yace ila bani Uwal zuwa ga kabilan bani Uwal wa bani Abd ibn Sa'labata da kuma kabilar banu Abd ibn Sa'laba bil mayfa'a aw wani sunan sa al mayfa'a haka yake yace waqila ila al khuraqat wasu kuma suka ce a zuwa ga kabilan khuraqat min juhaina daga kabilan juhaina suko kabilan juhaina shine da zaka ji ana cewa wani juhani juhani yo su ba su da nisa da madina wasu ma yanzu ma dai kabilan juhaina suna nan a cikin madina har zuwa yanzu bangaren yammacin garin Madina wannan unguwa da ake ce ma al-Harra al-Gharbiya mafi yawan su ga mutanen wato Juhaina ne wanda ake ce ma Juhani Juhani da kuma yan kananan kabilun su su mazamisi da sauran su duk waɗannan dai Juhani ne yace fi 130 rajulan a cikin mutum 130 haka aka tura su fahajamu alaihim jami'an suka kashe suka kai musu hari baki daya wa qatalu man ashrafa lahu suka kashe waɗanda suka tunkare su wastaqu na'aman wa sha'an su ma suka koro raquma da awaki ko tumaki wa fi hadhihi sariyati qatala usama ibn zaid nahik ibn mirdas ba'da an qala la ilaha illa allah a wannan tafiya ce a issan nan ta usama ibn zaid wanda ya kashe wani bawan Allah ana ce masa Nahik ibn Mirdas bayan kuwa ya ce la ilaha illallah mun san kisar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yi masa fada matukar fada domin ana cikin yaki Usama ya kawo dauki kan wannan bawan Allah a lokacin yana cikin kafirai to shi bai sani ba bawan Allah sai ya ce la ilaha illallah ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah duk da haka sai Usama ibn Zaid ya daga takobi ya sare shi kuma ya kashe shi shine da aka zo aka bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ran sa ya baci isi falan ma qadimu wa ukhbira annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara alaihi yayin da ya dawo aka bashi labari aka bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa kabbara wa qala yake cewa aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah yanzu kai ka kashe shi bayan ko ya ce la ilaha illallah malamai suna magana akan girman wannan kissar musamman yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci kuma tare da lura da wane ne wannan wanda yayi wannan aiki waye Usama ibn Zaid Usama ibn Zaid babban mutum ne a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda dan gidan Zaid ibn Haritha ne shi ana shine hibbu rasulillah sallallahu alaihi wasallam in ana daukar mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake son su wani so na musamman to Usama na ciki haka ma ake ce masa hibbu rasulillah to amma duk da haka ransa ya bace saboda ya kashe mutumin da yace la ilaha illallah daga mutun ya ce la ilaha illallah to shikenan jinin sa kuma fa haramun ne a zubda shi haramun ne a ce masa kafiri haramun ne kuma a kashe shi musamman babu wani dalili da ya bayyana na abin da shi Usama din yake tuhuma yana cewa ai ya faɗi wannan la ilaha illallah ne dan kare kansa lokacin da ya ga na kawo masa hari da ya faɗi wannan shine shi igashi yace fa qala innama qalaha muta'awwidha ya faɗe ta ne dan ya tsare kansa shine muta'awwidha dan ya tsare kansa daga kisa qala duk da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa halla shaqaqta an qalbi me yasa baka tsaga zuciyarsa fa ta'lama asadiqun huwa am kadhib ka ce ta zuciyarsa ne kaga cewa shi mai gaskiya ne ko makaryaci a fadin la ilaha illallah dan me zaka kashe shi ko bayan ya ce la ilaha illallah to shine har Usama yake cewa wallahi bai taba burin ina ma bai musulunta ba sai bayan wannan zamani saboda ya zama an wanke gaba ɗaya ya musulunta bayan wannan abin sai ya zama an wanke duk abin da ya aikata to amma mun san tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗi kuma wani abu na hukunci a kansa ba na cewa ya kafirta ko saboda ya kafirta musulmi ba a yi wannan ba don haka laifi ne saboda kuskure kuskure ne babba amma ya ba mu darasi cewa ko yaƙi ake ko da ƙarya kafiri ya ɗaga hannu ya ce la ilaha illallah to haramun ne a kashe shi ko ƙarya yake ko zai yaudare ka ka yaudaru maimakon ka kashe shi kai laifi wanda ka bar shi tunda ya ce la ilaha illallah wannan babban darasi ne ga ko daga dukkan musulmi dangane da wannan kuma har yanzu dai malami suna amfani da wannan wajen tsoratar da mutane daga gaggawa wajen kafirta mutane yana da hatsari mutum in an san asalin sa shine la ilaha illallah to yana nan a musulmi kar a kafirta shi saboda wani aiki da aka ga ya aikata ai masa tambihi a fadakar da shi a ilmantar da shi a gaya masa hukuncin abin da ya aikata ko kafircin ya aikata a gaya masa cewa wannan abin fa kafiri kafirci ne ka daina daga yau to kuma ko bai daina din ba kai ma ka ce masa kafiri sai an masa hukunci yanke cewa wane kafiri ne da sunansa wannan ba kowa ne ke yi ba ba harkar malami bane mai wa'azi sam ba aikinsa bane aikin malamai ne da za su zaunar da mutum a tabbatar da wannan hukunci a kansa sannan a yi masa hukunci ya fita daga cikin waɗanda Allah yake so waɗanda suke son Allah kuma in haka ta faru a hukunci na shari'a shine hukuma ta yi masa hukuncin a kashe shi ma'ana da sunan yayi ridda kaga ku tunda hukuncin ridda ake wa mutum hukuncin ridda ko ba kowa ke yi ba to don haka mu tsaya akan ka bayyana gaskiya ka gaya mutane hukunci ko da abin ya shafi kafirci kace abu kaza hukuncinsa kafirci ne wanda yake kaza kafiri ne saboda wannan nassi kake bada labari na abin da Allah madauki ya faɗa da kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma mutum guda ɗaya sananne muayyani ko a ambaci sunansa ko shi kai masa hukunci kace to kai wani daga yau ka fita daga addinin musulunci sunanka maƙiyin Allah wannan ba mutumin da yake da wannan ikon saboda hukunci ne da yake zuciyar mutum idan ba bude zuciya akai ba ba a iya gane wannan Allah subhanahu wataala ya tsare mu sariya ta shida ita ce sariya ta Abdullah ibn Rawaha ila Khaybar wannan kuma ta Abdullah ibn Rawaha zuwa Khaybar fi Shawwalin sanata 70 ita ma wannan malamai sun tattauna akan shin kafin Khaybar ne ko bayan Khaybar ko tantama babba kuma sannan dai kafin ma dai mu ƙara waɗannan gaba ɗaya sariyoyin nan malamin ya tattaro maganganu a kansu ne daga littafai daban-daban kuma wasu sun inganta wasu ba su inganta ba gurgurdun wato isnadin da aka ruwaito akwai da yawa cikin dala'ilun nubuwa na al-Baihaqi asalinsu kuma wasu littafin waƙidi Muhammad ibn Umar al-Waqidi mun san kuma maganganun malamai a kansa dangane da abin da ya tafarrure da shi duk da cewa a babin tarihi shi thiqa ne to amma wasu daga cikin maganganun ba su inganta ba anan illa zahirin dai abin da ya bayyana malamai irin su Ibn al-Qayyim sun hakaito waɗannan abubuwa cikin Zadul Ma'ad fal'allahum ittala'u ala turuqin wa asanida yathbutu ba'du hadhihi al-qisas wallahu a'lam to sai yake cewa sariya ta Abdullah ibn Rawaha zuwa Khaybar fi Shawwal sanata 70 fi 30 rakiban shi kuma an turo shi da mutum 30 shi ma aka hada shi da mutum 30 ya tafi Khaybar yace wadalika asalin wannan kisar haka nan ya gutsure ta da yawa yadda in ka karanta daga wannan abin da ya rubuta kai ba ka fahimci me ya faru ba abin da yake fada yace wadalika anna asir ko usayf akwai kokonto dangane da sunan wannan mutumin hatta alitafan masadir inda shi mallan ya dauko wannan wasu su ce usayr wasu su ce bushair wasu su ce yusayr cikin dalailun nubuwa yusayr ne da ya'un da dhamma sinun da fatha da ya'un shi ma da tasghira da sukuni sai ra'un tasghirin yasir yusayr yadda yake yusayr ibnu rizam haka ibnu kathir ya kawo asirar sa shima ibnu rizam ba ibnu razim ba kun ga nan razim ya rubuta azarim kai ba zarim bane ma asali rizam haka yake rubuta ma'ana ra'un farko sai kuma zayun sai alif sannan mimun din rizam haka dai akwai ko kwanto da tantama dangane da shi sunan wannan yana cewa wa zalika anna usayr ko yusayr ko bushayr ibn zarim ko ibn rizam kana yajma'u ghatafana li ghazwi almuslimin shi wannan mutumi da aka faɗi sunan sa mai wannan suna wajen karatu uku ya tara kabilan ghatafan dan ya yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhraju usayran kun ga yadda labarin ya gutsure shi haka asali abin da ya auku shine shi wannan mutume yusayr ya tattara mutanen zaqafan ko kabilar zaqafan lokacin suna nan a kafiran su kafin ayi yakin nan da ya gabata da muka karanta a wannan lokaci sai suka taru za su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran mu'mini da labari ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai tura su wannan sarir su Abdullah ibn Rawaha cewa su je wannan mutumin su kwadaitar da shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda ya ce Khaybar da yaki to zai bawa shi wannan Yusayr din sarauta ko shine mai kula da Khaybar baki daya cewa yanzu za a bashi wannan wuri ya zama shi ne shugaba ma'ana a bashi cin hancin shugabanci la'alla ko ya musulunta ko ya daina yakar musulmi to da aka faɗi wannan sai ya ce a to shi kenan dama an ce a kira shi ne zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ɓantare da sauran jama'ar da ya tara masu yawa sai taho da mutum 30 mutum 30 ɗin nan za su rako shi tare da sahabbai kun ga su ma mutum 30 na Abdullah ibn Rawaha dan su zo su rako shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanya sai rikici ya faru ma'ana a tsakanin su sai fada ya rincabe aka kashe su waɗannan kafirai baki daya tun ba a zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin dama shine kuma ya kokarin wannan yaudara din Allah cikin tafiya ne mai kalli takobin wani zai zara zai sare Abdullah ibn Rawaha suna ganin haka kuwa sai su kashe su baki daya shine abin da yasa aka kira wannan sariya din ta Abdullah ibn Rawaha amma sai ku ji kamar Abdullah ibn Rawaha bai komai ba a ciki a iya abin da wannan malamin ya rubuto mana a ciki haka ne mu je to sai ce fa akhraju usayran sai su mutanen ga kafan da ya tara su a matsayin zai zo yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka fitar da shi ma'ana aka ma'ana kai ko in ce sahabbai da suka je wurin su Abdullah ibn Rawaha suka yi dabarar da suka jawo shi jawoshin suka fito da shi daga sauran mutanen da ya tara dan a zo a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rabo shi da su yace fi 30 min ashabihi shi ma a cikin mutum 30 kaga an samu 30 daga cikin zaqafan ko kafirai da kuma 30 daga cikin sahabbai karkashin shugabancin Abdullah ibn Rawah mun fahimci abin wa atma'uhu suka kwadaitar da shi annar rasul cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasta'miluhu zai sa shi shugabanci ala Khaybar akan wato kasar Khaybar فلما كانوا بقرقرة يعني دسك زونوري انا تشي مسا قرقرة اصلين قرقرة كوكان تشيكي كوجين دا تشيكي كي انا قولوا لولو ذاك جسكي متوي وانا اما سونا ونوريني ولا الا ونيني اتكين حال انت فيها cikin sa ya kugi ko makamancin wannan mun san sa sunan wuri ba wani abu ne mai sauki mai wahala ba musamman a gullar ba a yace menene yace falam ma kanu biqarqara biqarqarati niyar yayin da suka zo wannan qarqara da ake ce niyar waqa'a bainal fariqaini su'u dhannin sai mummunan fahimta mummunan zato ya auku tsakanin bangarorin nan guda biyu afdha ila qatli usayr har aka kashe wannan usayr wa ashabihi 30 da mutanen nan nasa su 30 a wata riwayar cewa akai waɗanda suka kashe shi sune waɗancan mutanen kabilar Ghatafan masu yawa din waɗanda suka ji haushin an zo an kwadaitar da shi garin neman shugabanci ya bi sahabbai ya rusa abinda ya tara su domin sa don haka sai aka samu sabani suka biyo shi suka kashe sahabbai kuma ba su shiga cikin abin wannan wata riwaya kamar da Baihaqi ya ambata cikin dalailun nubuwa nan kuma ga abin da shi ya kawo mana cewa daga sahabbai akai wannan abu gashi nan da yace zakara alwaqidi hadhihi sariyata alwaqidi ya ambaci wannan sariya din fi shawwalin a watan shawwal cewa a watan shawwal ta uku sanata 60 a shekara ta 6 kaga in shekara ta 6 ne lokacin kenan kafin ma yakin Khaibar to shi yasa wasu malaman suka yi kokwanton in ma ingancin kissar baki ɗaya ko kuma ingancin tarihi da aka ambata domin in ba a ci Khaibar da yaƙi ba yaushe za a kira wani a dora shi shugabancin wuri mun fahimci abu yawa da aka bayan Khaibar za ta zama duk da dai waƙidi shi ga abin da ya faɗa ma'ana ce qabla Khaibar bi ashhuri kafin yaƙin Khaibar da ƴan watanni sariya ta 7 sariyatu Bashir ibn Sa'ad al-Ansari har yanzu dai Bashir ibn Sa'ad al-Ansari wanda aka dawo da shi da rauni a sariya ɗaya daga cikin sariyoyin da suka gabata shi kuma wannan an sake tura shi ila Yaman wa Jabar Jabar shi ma sunan wuri ne bil fathi ardun li Ghatafan wata ƙasa ce ko fili ko area ta ƙabilan Ghatafan wakilan su kuma suka ce li Fazara ta mutanen Fazara ma'ana ƙabilan Fazara wa Udhra da kuma Udhra yace fi Shawwal an yi wannan ne a watan Shawwal sanata 70 a shekara ta 7 fi 300 min almuslimin a adadin musulmi su 300 suka fita liliqa'i jam'in kabirin tajamma'u lil'igharati ala atrafil madinati don su hadu da wani dangazo mai karfi mai yawa wanda suka taru lil'igharati ala atrafil madina ko yace suka fita wannan sariya ta Bashir ibn Sa'ad al-Ansari zuwa Yaman wa Jabar a wani wuri na kabilar Ghatafan wasu suka ce Fazara wasu suka ce Udhra a watan Shawwal shekara ta 7 a cikin mutum 300 don su hadu da wani taro mai yawa kuma mai girma na wanda suka taru domin kawo hari a wani gefe na Madina fasaru al-laila wa kaminu an-nahara suka yi rika tafiya da daddare suna kuya da rana falamma balagahum masiru bashirin harabu yayin da labarin Bashir ibn Sa'ad tafiyarsa ta zo musu sai suka gudu wa asabu bashirun na'aman kathiratan har Bashir ya zo ya kwashe kayansu su wannan raƙuma da yawa wa asara rajulaini har ya ribaci wato ya kama ribatattun yaƙi mutum biyu faqadima bihima almadinata ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa aslama yazo da su wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka musulunta kun ga wannan ai an ci babban nasara to wannan sariyar kenan sariya ta karshe da ya kawo mana ita ce sariyar Abi Hadrada al-Aslami Abu Hadra wanda daga cikin sahabbai malamai sun yi sabani a sunansa wasu su ce Salama ibn Umair ibn Salama wasu kuma sun ce sunansa Ubaid shine al-Aslami inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ila al-ghabati zuwa daji wani daji ne sunansa kenan al-ghaba yace zakaraha ibn al-qayyim fi saraya as-sanati as-sabi'a qabla umrati al-qada'i yace ibn al-qayyim ne ya faɗi wannan sariyar a cikin wato tawagogi ko tawagar da aka tura na yaƙi a shekara ta 7 kafin umratul qada'i wannan umara da zamu zo yanzu mu karanta wata magana akan ta umarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zace umara ta farko da ya shiga cikin maka yayi umara sosai bayan hijira wacce ta farko ta hudaybiya kun san ba a yi ta ba an ta hude da ihrami amma aka koma to wannan da zamu zo mu ji ita ce umara ta sosai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi to nan yana cewa wa mulakhasuha adunqule yadda kissar take anna rajulan min jusham ibn muawiya wani mutum daga kabilar jusham ibn muawiya aqbala fi adadin kabirin il ghabati ya taho da adadin mutane masu yawa zuwa wannan wuri al ghaba yuridu an yajma'a qaisan yana so ya tattara kabilan qais zamuji sunan kabilu ana fadar sunan kawai sunan mutum daya asali sunan kabila ne musamman aka fade shi da irin wannan siga an yajma'a qaisan tunda qaisan mutum daya ne ba zai a ce a tara shi ba amma tunda shi qaisan za a tara qaisan ma'ana za a tara kabilatu qaisi mun gane abu wannan suna nan da saboda dama rayuwar larabawan kauye in ba kuma ta ba mun yi magana yadda suke rayuwa ce ta jeji kamar yadda dai muka ga yadda rayuwar fulanin mu take anan kaga wani gida wato ɗan gidaje wasu uku ne ma ko hudu kuma dama can dangi ne suka zauna a wurin wani wurin sai su habaka ma har su zama gari adadi mai yawa kuma daga wani wurin suka taso wata ran kuma sai su tashi daga nan su koma wani wuri to irin wannan rayuwar haka suke gurgudan inda za a samu abincin dabbobi wannan shine ke kai wato masu kiwo ko ina inda kake ganin suna tafiya ba su da wani gida wato takamaimai wuri guda to haka rayuwar Larabawa suke waɗanda ba shi wanda suke zaune a birane ba mun san mun yi magana mutanen Makka daban kabilu ne da daddu anan suke su ƴan birni ne haka mutanen Madina haka mutanen Taif wannan shi ake ce ma Hijaz to suna da ƙauyuka a tsakani waɗannan Larabawan kai wannan ya tashi daga nan ya koma nan wannan ya koma nan wannan ya koma nan gurgudan inda za a samu dan dausayi da kuma wato abincin dabbobi da kuma dai saukin rayuwa da inda za a samu abin da rayuwa za ta gudana to sai wannan mutumi yazo shi daga cikin kabilar Jusham ibn Muawiya dan ya tattara kabilan Qais ala muharabatil muslimin akan cewa su yaki musulmi fab'atha rasulullah sallallahu alaihi wasallam aba hadrada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wannan sahabi mai suna Abu Hadrad shine Salama ibn Umair ibn Salama ko kuma Ubayd ma rajulaini ya tura shi tare da mutum biyu li ya'tu minhu bi khabarin wa ilmin ba dan yaki ba dan su kawo labari mana illa kin asiri ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su su uku su je su dan lababa su gano su jiyo kunnan su ya dauko idan su ya gano su kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilmi fa wasalu ila alqaumi ma ghurubi ash-shamsi magriba tana yi sai suka zo wurin da mutanen suka yi zango fakamina abu hadrada fi nahiyatin wa sahibahu fi nahiyatin ukhra sai shi abu hadrada ya buya a wani gefe su kuma mutum biyun ɗan uwansa su ma suka buye daga wani gefen daban ba wuri dai suka cinkusa su uku suka tsaya gu ɗaya ba wata dabara suka yi shi kadai a gefe su biyu a wani gefen wa abta'a 'ala alqaumi ra'ihim su waɗannan mutane da suka yi zango su kafiran kenan sai mai kiwon su wanda idan yayi kiwo yayi kiwo zai zo musu da dabbobi hantsa ta cika a samu nonon da za a sha a dan ci abinci tun saboda rayuwar Larabawa haka take ba shi yasa kuke ji a cikin halin yunwa ba abin da za a ci wani lokacin ba komai a hannun su wanda Allah ya sa ya samu dabino wata rana sai mutum ya ci kwayar dabino daya sai ya sha ruwa ruwan sai an yi wahala a nemo shi to dabbobin nan in Allah ya sa suka samu abin kiwo mun san kuma sahara da take sai mutum ɗaya sai ya tafi da dabbobin ya tafi a mai nisa su samu abinci sai ya dawo musu sai a samu abin da za a sha na nono domin in ba abinci dabba hantsarta ba za ta wato habaka har ta samar da nono ba to sai a sha wannan nono da safe shikenan sai a samu karfin jiki sirrin da ke cikin na shagaya mana sirrin da ke cikin dabino da madara wajen gina jiki ka tambayi masu sanin fa'idar abubuwan kayan abinci mu ne nan dama da yake gero dawa muka sani ma a gumba Larabe in ya samu madara ya samu abin nan dabino to ya gama da abinci sai dai abin da ruwa kuma a jiki shekaru shekara da shekaru mutun zai yana cin dabino da ruwa da madara baya bukatar komai kuma haka zai rayu ba ciwon siga ba ciwon komai shekara da shekaru sai mutun ya shekara 80 lafiya salau abu ɗaya zai ci a ce kullun abincin sa inda za a ce kullun abincin sa wannan abin din ne da dabino kawai da madara wannan ya isa ina da wani kaka a kauye da ya rasu shekaru sun kai 8 kenan muna hira da shi yana fadar ya kai shekara 30 daga fura gero kenan gero da za a yi dai ma ba wai fura irin tamu ta cikin gari ba geron da za a dai dan daka shi a dan kirba tare da madara ce shekara sa 30 ba ya ci komai ban da wannan abu kuma lafiyar salau a wannan shekaru 30 din daka wato komai dai idan mutum ya samu abin da yake yana da asalin mai zan ce mai karfin gina jiki daga cikin kayan abinci ya fi fa'ida da cika ciki din nan din komai a cika ciki komai a cika ciki mun san dai dama hukuncin yawan cika ciki kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu to mu je dai ba wannan labarin shine a gaban mu ba yar ga waina ce yace wa abta'a 'ala al-qaumi ra'ihim su waɗannan mutane wanda suka turaye musu kiwo sai ya makara ya jinkiri bai dawo da wuri ba hatta zahabat fahmatul asha ko isha fahmatul isha saboda maganar lokaci ne nan ba abinci ba har sai da awwalu zalamin layli ya tafi shine fahma fahma asalin fahm shine me garuwa shi abinda suke nufi anan shine awwalu zalamin layli duhun dare na farko har ya tafi wannan dai lokaci da ake ce ma lokacin isha'i ba lokaci ne lokacin da idan wannan jajajajen faduwar rana in ya buya ba shine farkon mutarin isha'i ya shiga ba to ni shine fahmatul isha to yace faqama ra'isul qaumi wahdahu tunda suna jiran mai kiwon su ya dawo su samu dan abin da za su ci sai shi shugaban tafiyar na su waɗancan kafirai qama wahdahu sai tashi shi kadai zai dan yi wani wuri haka kamar dan zai zagaya falamma marra bi abi hadrada yayin da yazo dab da shi abu hadrad tunda shi ba an ga mana ya buya ba sai shugaban yazo wucewa dab da shi ramahu bi sahmin fi fuadihi take kuwa shi abu hadrada ya harbe shi da kibiya a zuciyarsa fasan ku ana cewa an samu zuciya magana ta kare daga ko kwararru a harbi da bindiga kirjin mutum gefen hagu nan suke hari ko ina saboda anan ne zuciya take kwararren harbi da ma farkon abin da ke haka nan to masu harbi da kibiya su ma akwai wanda in yi maka haka to nan din zai samu kuma ya iya ba wani gurin zai samu ba to sai ku same shi anan fi fuadihi fasaqata ko magana bai ba yace wala mai takallam bai magana ba take anan ya fadi ya shure فاحتز ابو هدره راسه ابو هدره دي يانكي كانسا وشد في ناحيه العسكر سي تهو ده غدو شينه شد شد اي جرى في ناحيه العسكر عند سوجوجين سكي وكبر ده كبر يتهو ده غدو غا كان شغبان سو اهن زينا كبر وكبر صاحبه سوما ودانشان سو بيو abokansa su ma suka yi kabbara Allahu akbar wa shadda su ma sai suka kama da gudu suka yi wurin su waɗannan mutane yace wa shadda fi nahiyati al-askar wa kabbara sahibahu wa shadda falamma ayyace fama kana min al-qaumi illa al-firar don haka waɗannan mutane sai suka gudu take a wurin wastaqal muslimuna al-thalathatu al-kathira min al-ibl wal-ghanam a lokacin nan su waɗannan musulmi su ukun nan kawai fa suka koro waɗancan mutane masu yawa suka kuma koro dabbobi da yawa daga cikin wato da raƙuma da kuma wato ƙananan dabbobi su ne tumaki da awaki wannan shi ne ƙarshen wannan sariya ɗin kuma da haka wannan sariyoyi dai guda 8 suka ƙare tuna ga sai mu tsaya a nan ɗin tunda mun samu wannan larurar abin sauraro ɗin ko wuta zance darasinmu na gaba sai mu tashi akan umratul qada bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Sai dai babu tabbas ko zai zama darasin gaban ya zama sai bayan haji, in Allah subhanahu wa ta'ala ya sare tafiya haji, tunda dai muna gaida da tashin alhadin ya fara alhamdulillah cikin nasara, to la'alla ya zama ba za a yi sati ba wannan alhadin jihar Jigawa gaba ɗaya za su kare, zai wahala mu sake jawowa wata lahadi din kenan ko in dai har akwai tafiya din, don haka in kun ji shiru an tafi, in kuma wani abu ya faru ba a tafi ba za mu yi karatu insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya sare mana, muna fata da'iman wa abadan mu ta addu'a ga wannan ƙasa ta mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya bata zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali. Kai mu rena addu'o'in nan da muke yi kullun, ina gaya mana a halin da muke cikin nan ba mu da wani abu da za mu yi banda wannan addu'a. Yaƙi ne da ake mana ko ake yi da mu, kuma har kamar yadda Laraba suke cewa harbun ghairu mutakafi'a, yaƙi ne wanda ɓangarorin guda biyu ba ƙarfinsu ɗaya ba, ko dai abokan gaba baka ma san su ba, baka ma fahimci me ake ciki ba, inda har yanzu kintace kowa ba ka labarin a cikin me ake yi, to kintace yi kuma ga sunan an bada wa daruruwan musulmi ɗauki dai yau wannan gobe wancan, abin yana da hatsarin da ya kamata a ce mun mai da hankali wajen addu'o'i. Kasan dai alhadai gudun za su tafi haji bana sun riga sun tafi daga nan garin ko jiya da daddare, da Allah su ne masu tashi in an jima insha Allah. To duk wanda ya samu dama ba sai a maka ake addu'a ba, duk inda mutum yake in yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala karɓa yake. A yanzu halin da ake ciki a wasu garuruwan irin ba wai wannan zaman na karatu ba, zaman rayuwa babu shi, babu shi. Gidaje za a shiga a kamo 'yan mata a yi jeji da su, in namiji ne mai ƙarfi take a wurin a kashe shi a gaban uwa, a gaban uba, a bar uwar da uban, a bar uwar ita kadai, uba a kashe shi, a kashe samari 'ya'ya, 'yan mata kuma a tafi jeji da su. Wanda kuma zai bi tawagar waɗannan su masu rashin hankalin shikenan a kyale shi. Duka wannan ana yi ne wai da sunan yaƙi ake da jihadi, musulunci za a kafa. Wanda kuma duk mai hankali ya san wannan abun ba haka yake ba. Yawwa, da su da waɗanda suke goyon bayan su, sawa'un musulmin su da wanda ba musulmin su ba, Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san su. Mu dai addu'a da muke shine Allah hana su nutsuwa a zuciyar su. Allah ya sa duk ran da suka kashe guda ɗaya, Allah ya sa ba za a yafe musu abin da suka ɗauka na ran mutum ɗaya kowane iri ba ne a kan wannan abubuwa da suke wa mutane, sawa'un sun san me suke yi ko ba su san me suke ba. Tasirin ƙwaya ne, tasirin tsafi ne, tasirin menene ko menene ke faruwa, dai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da shi, mu kuma ya tsare mu. Wannan halin da muka shiga, ina gaya mana ba dan wani abu ba, a halin da muke ciki har a faɗi wannan zancen wai wani tsoro mutum yake. Na ji ta'aziyya kwanan nan a wani wuri, ina tambihi akan wannan, wani cewa shi da Allah malam kai shiru mutanen nan fa ko ina sana, nace haba jama'a, yanzu in faɗi cewa wannan rashin hankalin da ake ba daidai ba ne, saboda kar a kashe ni ba zan gaya wa mutane ba, me zai faru, me a cikin duniyar da zan ce ina so in ci gaba da rayuwa a cikinta, in har abin da zai iya sawa wannan abu ya tsaya, inda za a ce magana ta kawai za ta iya sawa kowa ya faɗaka har a zabura a yi maganin wannan abu, a ce kuma in na gama magana za a kashe ni, ai ya fi sauƙi da a ce an zauna mutane ba su san me ake ba. Wasu ma zuga waɗannan mutane suke son ɗauka jihadi suke yi, abin kirki ake, to ai bai kamata ba ko a ce an zauna, ya kamata a ce mutane a cikin kintsi suke. Duk lokacin da irin wannan abu ya zo, idan a hukumance mutane ba mu samu gudunmuwa mai ƙarfin da za a iya samu, tunda a ce sojoji ya kai abu, sojoji da aka yi mutirinin suna gudu, to kaga mutane saura mai za su iya yi. Sai dai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala duk garuruwan nan da aka ce an kamo su ya zama cewa an mai da su hannun masu su, kuma ma'abuta wannan garuruwa su koma su zauna cikin garuruwansu,
Allah subhanahu wa ta'ala ya kara tsare mu ya kauda wannan fitina daga wannan kasa ta mu baki da dukan jihohin musulmi a ko ina. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kariya, ya ba su tsarewa. Allah bar musu mazajen su da samarin su su zauna lafiya. Waɗannan kuma mutane da su da masu ba su makamin, da su da masu goyen bayan su, da su da masu kintsa musu ko a ina suke, ko daga wani bangare suke, ko musulmi ne ko ba musulmi ba, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya hana su abin da suke so. In masu neman mulki ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya hana su mulki. Idan kuma masu neman abin duniya ne, Allah ya hana su. In kuma wannan aqidar tasu suke so su yada, Allah ya hana aqidar zuwa ko ina. Allah subhanahu wa ta'ala ya bar wannan kasa ta mu cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. A wani bawan Allah yana neman addu'a ko yana roƙon ayi masa addu'a ya samu karuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka abinda aka samu. Mu kuma Allah ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen rayuwar mu. Allah cire mana tsoro da firgicin da zai sa ba za mu iya ma tunani ba. Yawwa, kowa ya sake tunaninsa mai ƙarfi, ya ba da shawara inda zai iya bayarwa, kada ya zama cewa an gama cinye mu kawai da tunani ma ba za mu iya ba kawai saboda tsoro. Wannan abin ba shi da amfani a gun musulmi. Yawwa, a koyaushe ka zama kana da damar ka tunaninka, amma kuma ba komai za ka faɗa ba banda yaɗa jita-jita, duk abin da bai tabbata ba kar aje a bakinka. Yawwa, ba kawai da ka ji labari ko zo ka sa Facebook, WhatsApp ai ta faɗa wa mutane ba, wannan ba daidai ba ne. A halin fitina, babbar hanyar zaman lafiya shi ne duk labari da ka ji ka bar shi inda ka ji shi. Ba a ce maka wajibi sai kai analyzing labari, ka ji kaza an ce kaza, ai ma an ce kaza, ba ruwanka. Yau, a halin fitina ba a yin wannan. Mu yi haƙuri mu koma zuwa ga Allah. Zunuban da muke aikatawa su kadai muka yi ƙoƙari kowa ya tuba tsakaninsa da Allah, ya addu'a mai ƙarfi. Allah subhanahu wataala ba mantawa yi da mu ba, ba kuma baya san mu bane. Na bayan mu irin wannan abun in ya faru, me suke yi? Koma suke ga Allah. Fitinar da aka shiga a baya mu yanzu ba mu shige ta ba. Fitinu, in ka tuno fitinar ta tar, ba a fitina irin wannan aka fitini musulmi irin wannan lokaci ba. Amma duk da haka, da mutane suka koma zuwa ga Allah, suka tuba, da manyansu da mabiyansu, kowa ya koma ga Allah, aka yadda Allah shine Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su mafita. To amma mu yanzu irin zunubin da kafiran suke irinsa muke. Dan adam namiji ya bi dan uwansa namiji saboda biyan bukata a cikin musulmi. Dan adam musulmi ya yanka jariri a cinama a tara jini a kofi a sha saboda ai kuɗi, saboda ai mulki, kuma musulmi ne la'alla ma ya zo sahun gaba ya tsaya. To masu irin wannan abun ya shi za a ce Allah subhanahu wa ta'ala su ne za su daga hannu su ya Allah ka taimake mu akan abokan gaba. To su waye abokan gaba? Ai kai ne abokin gaba. Da haka idan ba mun canza mun zama musulmin hakika ba, Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya haka zai bar mu cikin waɗannan abubuwa. Muna fata dai Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare ya kade mana waɗannan abubuwan tashin hankali da damuwa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.